This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Nijar da kewaye ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo a amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Niyya da kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina kuma tare da
Grace Alheri Abdu. Shugaban Amurka Barack Obama ya ziyarci talkutar kungiyar haɗin kan ƙasashen nahiyar Afirka da ke birnin Addis Ababa. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce safarar mutane na taimakawa wajen bunƙasa tattalin arzikin duniya, to amma kuma hakan na sawa a wulakanta miliyoyin mutane. Kana ƙasar Turkiya ta kira wani taron abokan ƙawancenta na ƙungiyar tsaro ta NATO yau Talata da nufin tattaunawa kan barazanar tsaro da take fuskanta.
To, kanin labarin kenan. Kamar kowace ranar Talata bayan kun gama shan labarin duniya, Aliyu Mustafa zai gabatar da tsaka mai wuya. To, amma kafin ku ji tsaka mai wuya, gwamnan jihar Adamawa zai bayyana mana kaɗan daga cikin abubuwan da shugaba Muhammadu Buhari zai taɓo a ziyarar da ake sa ran zai kai ƙasar Kamaru. Gobe Laraba idan Allah ya kai mu. Sannan kuma ku ji wani da aka toya wajen Kudus, wato taron Kudus da kungiyar Muslim Brotherhood ta Najeriya take shiryawa shekara-shekara da aka yi a Abuja.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya ziyarci talkutar kungiyar haɗin kan ƙasashen nahiyar Afirka da ke birnin Addis Ababa. Bayan da ya ɗauki wuni guda yana mai da hankali kan ƙasar Habasha da kuma rikicin Sudan ta kudu. Shugaba Obama ya gana da Prime Minister Ethiopia Hailemariam Desalegn a babban birnin ƙasar jiya Litinin. Ya kuma ce ƙasashen biyu manyan abokan ƙawance ne a batutuwa da dama. Sai dai ya kira ga gwamnatin ƙasar Habasha ta ba manema labarai da kuma 'yan hamayya damar gudanar da harkokinsu ba tare da tsangwama ba. A wani taron manema labarai da aka gudanar jiya Litinin, Shugaba Obama ya ce sun gaya wa juna gaskiya a tattaunawarsu da Prime Minister, ya kuma ce ba manema labarai da 'yan adawa dama zai kara wa jam'iyya mai mulki ƙarfi a maimakon raunata ta.
Making sure to open additional space for journalists, for media, for opposition voices.
Ya ce ba manema labarai damar gudanar da ayyukansu da kafofin sadarwa da kuma kyale 'yan adawa su bayyana ra'ayoyinsu. Zai kara wa ƙasar ƙarfi, jam'iyya mai mulki kuma za ta ƙara samun nasara. A nasa ɓangaren, Mr. Hailemariam ya ce ƙasar Habasha ta himmantu wajen inganta harkokin kare haƙƙin bil'adama da kuma harkokin gudanar da mulki. Ya ce ƙasar ta ƙudiri aniyar bin tsarin demokuraɗiyya sau da ƙafa. Shugaba Obama ya kuma mai da hankali kan batun yaƙin basasa a Sudan ta kudu a jiya Litinin ɗin, inda ya gana da shugabannin ƙasashen Kenya da Habasha da kuma ƙungiyar tarayyar Afirka. Kafin tattaunawar, Shugaba Obama ya bayyana cewa lamarin Sudan ta kudu yana ƙara ƙamari. Ya ce shugabannin ƙasar Sudan ta kudu da kuma shugabannin hamayya suna nuna taurin kai, kuma za a ƙaƙaba musu takunkumi idan ba su daidaita ba.
Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce safarar mutane na taimakawa wajen bunƙasa tattalin arzikin duniya, to amma kuma hakan na sawa ana wulakanta miliyoyin mutane. Yayin da wasu ke gani ana keta haddi da cin zarafin mutane a kusan ko ina a duk faɗin duniya. A rahoton da take gabatarwa duk shekara, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bayyana wannan al'amari a zaman aikin bauta na zamani, inda ake keta haddi ko kuma cin zarafin mata da 'yan mata ta hanyar cusa su suna yin karuwanci da kuma tilastawa maza da mata da kuma yara yin ayyukan da ba a biyan su yadda ya kamata, in ma an biya su kenan. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce safarar mutane da kuma tilastawa mutane yin aikin bauta na zamani sana'a ce da ke samar da kimanin dala biliyan 150 a duk shekara. Ya ce ya kamata wannan rahoto da ma'aikatarsa ta gabatar ya zama kira ne na ganin an ɗauki wani mataki kuma ya yi kira ga gwamnatocin kasashen duniya da su ƙarfafa da kuma tabbatar da ana mutunta ƙa'idodin dokokin da aka tsara domin hukunta waɗanda ke aikata wannan mugun aikin. John Kerry ya ce kamar sauran ƙasashen duniya, Amurka tana da alhakin ƙara zagi dantse wajen kawo ƙarshen tilastawa mutane yin aikin bauta da tilasta musu yin karuwanci.
To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Turkiya ta kira wani taron abokan ƙawancenta na ƙungiyar tsaro ta NATO yau Talata da nufin tattaunawa kan barazanar tsaro da ƙasar ke fuskanta da kuma hare-hare da jiragen sama da take kaiwa mayakan ISIS a Siriya da ‘yan tawayen Kurdawa a Iraki. Ƙasar ta yi kira da a gudanar da taron ne ƙarƙashin ƙudurin yarjejeniyar kafa ƙungiyar tsaro ta NATO ta hudu da ya baiwa ƙasashe wakilan ƙungiyar damar tuntuɓa idan ƙasa ta hakikanta cewa ɗiyaucinta da ‘yancinta na siyasa da kuma tsaron ƙasar na fuskantar barazana. Za a yi zaman ne a daidai lokacin da Turkiya ke fama da tashe-tashen hankali kusa da kan iyakarta da Siriya daga kudanci da kuma ƙara ƙaimi da take yi a yaƙi da ‘yan ta’adda. Jiya Litinin, Amurka ta ce ta haɗa kai da Turkiya a yunƙurin kakkaɓe mayakan ISIS daga arewacin Siriya, wani abin da zai faɗaɗa rawar da Ankara ke takawa a yaƙi da ISIS a yankin. Wani jami'in Amurka ya shaida wa kamfanin dillancin labarai cewa manufar ita ce kakkaɓe ƙungiyar ISIS daga yankin da kuma tabbacin tsaro a kan iyakar Turkiya da Siriya. Sai dai jami'in ya ce aikin soja na haɗin gwiwa tsakanin Amurka da Turkiya ba zai haɗa da kafa dokar hana shawagin jiragen sama a yankin ba, abinda Turkiya ta buƙaci a yi da jimawa.
Masu lura da zaben da aka yi a ƙasar Burundi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta Tura sun ce ba a gudanar da zaben cikin ‘yanci da walwala ba. A rahoton wucin gadi da suka gabatar jiya Litinin, waɗanda suka yi nazarin zaben sun ce zaben da shugaba Pierre Nkurunziza ya lashe na wa’adin mulki wato a karo na uku ya fuskanci rashin ‘yancin ‘yan jarida. Sun ce a yayin da galibi an gudanar da zaben cikin lumana, to amma yanayin yin zaben bai samar da kafar ‘yanci da walwala ba. Shugaba Pierre Nkurunziza, wanda ya lashe zaben da kuri'a kashi 69 daga cikin 100 na kuri'un da aka kada, ya fuskanci cece-kuce akan keta ƙa'idar tsarin mulkin ƙasar a wannan aniya tasa na sake yin wani wa'adin mulki a karo na uku. Masu hamayya da wannan mataki sun haƙaƙi akan cewa neman wa'adin mulki a karo na uku ya keta ƙa'idar tsarin mulkin ƙasar da ya tanadi wa'adin mulki guda biyu da kuma yarjejeniyar samun zaman lafiya da aka ƙulla da ta kawo ƙarshen yaƙin basasar ƙasar a shekara ta 2006. To amma kotun tsarin mulkin ƙasar ta yanke hukuncin cewa shugaban Nkurunziza ɗan shekara 51 da haihuwa ya cancanci yin wani wa'adin mulki. Waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gobe Laraba, idan Allah ya kai mu, aka shirya shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya zai kai ziyara ƙasar Kamaru, makwabciyar Najeriya, kamar yadda ya kai ƙasashen Chadi da jamhuriyar Nijar yana ɗarewa kan mulki a saboda a san yadda za a bullowa matsalar hare-haren ‘yan Boko Haram. An ba da rahoton cewa gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammadu Bindo Jibrila yana ɗaya daga cikin waɗanda za su raka shugaba Buhari. A saboda haka, wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya zanta da shi gwamnan, inda ya bayyana kaɗan daga cikin abubuwan da za a taɓo.
Adamawa yana cikin wannan affected state ɗin, kuma mu makwabta ne da Kamaru, kuma tun bil azal muna zaman lafiya a tsakanin bodan mu na Adamawa da bodan Kamaru har zuwan wayannan mutanen da suka fara attacking mutane. So in Allah ya yarda, in mun je za mu yi magana ne yadda za a samu haɗin kai, yadda yawanci dama in sun zo sun yi attacking sun shigo ta gefen Najeriya sukan gudu su je Kamaru. So dole ne a haɗa kai gwamnati da gwamnati da za a magance wayannan abubuwan. Kuma banda wannan, kamar a nawa shawara wanda nake so ba shugaban kasa shine muna da matsaloli na hanyoyi kali yanzu daga Bilamba zuwa Bele zuwa har Mayo TL zuwa Demsa har ga shiga idan gwamnati wannan hanya federal government ne idan za a gera shi a hada da gwamnatin Kamaru da Najeriya su yi wannan hanyar to ina ganin duk wayannan ma insurgency din zai dan zai ragu kuma mutanen mu za su samu hanyar na tafiya da kasuwanci da yana daga cikin abubuwan da shi jira Buhari yake so ya tabbata talakawan kasar nan economy ya bunkasa nan muna da wani hanya ma wanda daga Mubi zuwa Sauda zuwa Harsan zai fita ta wajen gidar ya zo kamar duk wayannan hanya ne na kasuwanci wanda yana daga cikin abubuwan da nake so mu tattauna gwamnatin Kamerun mu zauna mu ga yadda za a kyautatawa jama'a mu
to koya al'ummomin da hare-haren Boko Haram ke shafa akan iyakokin kasashen biyu ke ji da wannan ziyarar da shugaban Najeriya ke kaiwa Dr. Umar Duhu dan asalin yankin Madagali ne ɗaya daga cikin kananan hukumomin da ke makwabtaka da kasar Kamaru na maganin ziyarar na da alfanu
kuma zuwa shugaban kasa Kamaru yaje ga shugaban kasan Kamaru Paul Biya wannan shine abin da muke jira tunda don ka duba kawai mu da muke karawa Madagali har yazo zuwa Mubi har Maiha muna kan iyaka da Kamaru saboda haka idan ba an jami magana da Kamaru sun yadda za a hada kai gargajiya an hada kai da na wanda yake bangaren Kamaru duk abun da yake wucewa a sa ido a kai ba to wannan abun duk aikin nan ba a yi ta ba saboda haka mu kira muke yi ga shugaban kasar Jalal Muhammadu Buhari ya tabbata cewa ya fada shi Paul Biya abun da ya kamata a yi a zaman shi na soja kuma shi Paul Biya a zaman shi na shugaba mai son ya kare kasarsa ya yadda a hada kai da niyan cewa za a yaki wannan mutanen har su a tabbata cewa ba wanda zai sake shiga wani kasa ba da dalili ba.
Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To kamar yadda ta saba yi a duk shekara kungiyar Muslim Brotherhood ta yi taron Kudus a Abuja, Najeriya. Inda a bana ta tabo rikicin Falasɗina da Isra'ila kamar yadda wakilin sashen Hausa Nasiru Ilhikaya ya aika mana da rahoto.
The issue of Palestine Israel as it is called is
rikicin Falasɗina da Yahuda ya samo asali ne daga nuna wariyar dangantaka wato ma'ana Yahuda na nuna tamkar Falasɗinawan ba su da hurumin ma zama a yankunan nasu. Imam Muhammad Al-Asi daga Washington ke magana a taron Kudus da kungiyar ƴan uwa musulmi ta Najeriya ta shirya a Abuja.
There's about 4 to 5 million Palestinians who
kimanin Falasɗina miliyan 45 ne suka yi gudun hijira daga yankin kuma ba su da ikon dawowa saboda wannan bambancin inji Al-Asi.
And the explanation of the Old Testament and the Torah through a racist
malami ya ci gaba da cewa don yadda fasarar tsohon alƙawari da Attaura daga ƴan nuna wariya ya sanya tamkar Falasɗina ma sun zama abun kyama. Da hakan ya zama wajibi ba wai kawai kwato wa Falasɗina yankin nasu ba, a'a har ma sai an sauya tunanin Yahudawa da yadda suke ganin kansu sun fi kowa daraja a duniya. Da haka ma suke ganin Falasɗina wasu makaskantan mutane ne. Sheikh Ibrahim El-Zazzaki na ganin nema Falasɗina yanci ya shafi dukkan al'umma.
Ana batun cewa an kwaci haƙƙin wani ne, to idan kwacen haƙƙin wani ya zama daidai to shi wannan ba kwacen Falasɗina ma ko wani kwace ma zai zama daidai. Har wallahi akwai wani abin da mutane anan suka rika ɗauka cewa kamar wani abu ne ba kawai na musulmi ba har da ma wasu suka ce wai na Shia. To wannan al'amari ne na bil'adam.
Wani mai bishara na mabiya addinin Kirista Pastor Yohana Waidi Buru daga Kaduna da halarci taron na ganin hushin Allah ne ya shafi Yahudawa tun taurin kai da suka yi wa Annabi Musa bayan Allah ya cece su daga Fir'auna.
Cewa matuka ba ku bi umurna tun daga farko ba, zan bar Falasɗina a cikin wannan ƙasa na kuma ya zama muku kaya a jiki. Littafin Alƙala Sura 2 aya 3 zuwa 5. In kuma ga addinin Musulunci, to ɗan Shi'a sun fi doki zurfin maganan kudu sosai kamar yadda Yahudawa suke doka. Shi ya sa zafin ya kai ga wannan matsin. Na abin da ISIS ke yi yanzu wasan yara ne. Kuma lokacin Imam Mahdi ya bayyana da shi Isa alaihi sallam to wurin kenan za a san gaskiya. Amma duk abin da yake ko America ko majalisar dinkin duniya ko ko Laraba da Isra'ila ko Kristos ke sa baki wannan wurin kamar Krista bai cika damu da wannan wurin ba. Imam Mahdi ya bayyana da Isa alaihi sallam to wurin kenan za a san ta wannan rikicin.
Muqarrabin Sheikh El-Zazzaki wato Dr. Abdullahi Dalladi ya zargi jami'an tsaron Najeriya da barazana ga rayuwar El-Zazzakin inda ya bada labarin wasu kan bar motoci da suka wuce kan hanyar su ta shigowa Abuja. Da ta sa sojojin da suka wuce suka tsana bindiga da neman ɗaukar matakin ga yawa jini na wuce.
Na farko akwai wata doka da ta hana ƴan motar sojojin na tafiya kada ya overtake ɗinta, kada a wuce ta. Na biyu yaushe ne ya zama ka'ida ko doka a ƙasar nan cewa saboda Isra'ila ba su son Malam Zazzaki sai ya zama to haramun a gare shi ya tafiya a cikin ƙasar su wadda aka yi shi.
Babu martanin sojoji kan wannan zargin zuwa yanzu. Ƙungiyar 'yan uwa musulmi kan yi irin wannan taro duk shekara a Najeriya, da a can baya ma hakan yayi sanadiyar rasa rayukan wasu 'yan ƙungiyar da 'ya'yan Elzazzakin su uku a Zaria. Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Allah ya ji kan Alhaji Adamu dan Maraya, kada kuma amince ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Haka ne, yanzu kuma sai a gyara zama a saurari tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Ka tambaye shi me yake wajen ban? Ai da an karanta takardar Bala'i Damban ba, ai rashin karanta takardar muka ga kamar an wuna kanta jam'iyya, shine muka fito muka ce lalle a karanta takardar nan. Domin NPDB na mana dariya, har wasu na yaga takardar a gabana NPDB sun yaga takardar da jam'iyyar mu ta aiko. To me yake haka?
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya.
Sunana Mairo Muhammad Mudi daga Sileja. Ni ra'ayina akan abubuwan da ke faruwa yanzu a majalisa da ake ta samun matsala tsakanin 'yan majalisa da jam'iyya APC. Ni a ganina wannan abun bai taso ba. Ba don komai ba, ya kamata a ce su 'yan majalisa sun bi APC sau da kafa, domin mu a Najeriya ba mu kai munzanin cewa wai mutum ya tsaya a takaran shi independent candidate ba. Duk wanda yau ya tafi majalisa ya tafi ne domin partnership. Yawancin zaben da aka yi mutane sun zabi APC ne kawai. Saboda haka idan sun zabi APC ne aka yi musu karamci saboda albarkacin APC, yau su ma 'ya'yan majalisa din ya kamata su yi ma party din su karamci. Saboda haka dole ne su saurara masu party din su. Idan su ba su saurara ma party din su ba, suna ganin gobe za su fito ta party din na ai musu ta party din APC.
Kafin shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya gana da 'yan majalisun tarayya domin warware rikita sanar neman mukamai, kakakin majalisar wakilai Yakubu Dogara ya fito da wani wayo ko dabara domin warware tashi matsala da ke addaba tashi majalisa din. Inda ya je ya ɗauko su da ke goyon bayan abokin adawarsa Femi Bajabiya Mila, irin su Alhassan Ado Doguwa da Pali Riyasi, ya ba su mukamai, abin da ya haddasa baraka a nasu gefen na shi Femi din. To yayin da wannan take faruwa kuma a can majalisar dattawa, sai aka ce abubuwa sun ƙara caɓewa bayan da hukumar 'yan sandan Najeriya ta tabbatar da cewa ashe su Bukola Saraki da yake Koramado sun yi amfani da saka hannun jabu ko na zamba wajen saka kansu akan manyan kujerun nan da suke a kai, abinda masu jayayya da su suke cewa ya isa ya sa a sauke su daga mukaman nasu. To kun san duk wannan tana faruwa ne fa a majalisun biyu, saboda wasu sun ƙi bin umarnin da jam'iyyarsu ta APC ta basu na cewa ga waɗanda za a zaɓa. To Nasiru, koya aka karasa gana da shugaban kasa da 'yan majalisar ne kam?
Shugaba Buhari ya sake nanata kiran da yi wa 'yan majalisar wakilai na APC kan su mutunta muradun jam'iyya, inda bai fito fili ya ce lalle shi kansa ga abin da yake son ya ga ya faru a dambarwar shugabancin majalisar ba. A sabuwar ganawar tasa da 'yan majalisar a ɗakin taro na fadarsa, Buhari ya ce ya yi sa ran yadda 'yan Najeriya suka ba wa APC goyon baya, haka su ma 'yan majalisar za su yi mu baya ga muradun jam'iyyar. Dan majalisa Ustaz Yunus Abubakar ya yi ƙarin bayani yadda taron ya gudana.
Saboda wannan daraja da kuma ɗaukaka da Allah ya ba muka kada PDP, kuma muna da yawa mu muke da rinjaye a majalisun nan, to shi sai ya tsammanci komai fa zai tafi lahiya lumai. To sai kuma abin ya ga kai wankin hula fa ya kai ga dare. To abin gaskiya bai ji daɗinsa ba, musamman yadda aka samu taimakin shugaba dan PDP a majalisan dattijai. Mu ya kira mu ne nan mu 'yan majalisa, shi dai an ce dai ya ɗora, to shi baya son ɗoriya. Ya fi son a bi ƙa'ida da sauransu, kuma ya ce lalle jam'iyya ita ce safarin, ita ce babba, amma abubuwa da sun zo na ƙarshe dole ya sa baki. Amma shi yana kiranmu don Allah, don Annabi, kowa ya danna burinsa. APC ta fi ƙarfin kowa da kowa, don in ba APC ba da ba za mu samu kanmu yadda muke ba. Don Allah kar a ji mu muna faɗa. To chairman ya tashi na party don su biyu kawai suka yi magana, yana tabbatarwa shugaban kasa da mu din nan akwai matsaya na jam'iyya, akwai kuma matsaya wanda kakakin majalisa ya bashi ansa. Nan da awa hudu za a gama shawara, kuma za a dawo masa da matsaya wanda gobe za mu tashi rumi lafiya lumai.
To a gaida Nasiru. Yanzu bari mu ji daga gurin ƴan majalisar dokoki na majalisar wakilai musamman guda biyu da muke sauraro a muhawara kan wannan takaddama din, wato Honorable Muhammad Gudaji Kazaure da Honorable Aminu Sule.
Duk wanda yake jam'iyya ba zai ce yana jin daɗin abin da yake faruwa ba. Bangaren a nawa tunani dole ne dama idan ya sabuwa wacce ba ita ce take mulki ba ta zo ta kafa mulki for the first time a lokacin farko, dole sai ka san samu irin waɗannan ɗan saɓani waɗanda za su yi foundation mai ƙarfi a gaba.
Amma magana dai Alhaji Aminu, ina zuwa ka, ina so ka taɓa maganar da yana cewa wannan kamar akalla dai mutanen PDP za su zauna suna mutanen APC dariya, amma wannan ba zai zama wani sanadin samu
a majalisa aka dinga ihu, NPDP suka dinga ihu a gaban Dogara, NPDP suna cewa APC shame, APC shame,
so a saka jawo wanda ya zo gidan ku da
girmama jam'iyya ba, da kun girmama jam'iyya ba za a yi mana haka ba wallahi.
Ki zo ya ge maka riga a wace idan makoci ya zo ya kai sama da maka ba ba wannan ba ku
da kun girmama jam'iyya ya ce maka riga cikin mutunci
ya ce ya ce maka riga duk wanda ya fara butulci ni kamar yadda na faɗa shine cewa jagoran jam'iyyar APC a kasar nan General Buhari ne. Shi ya ba da umarnin cewa ga yanzu wanda ya fara tsin magana ta fara bujirewa ko waye. Daga idan wani ya zo mun da yake ma to an samu bujirori da yawa. Aliyu kai wannan magana ya dauka hargitsi yake a cikin ka zaure. Ita magana muke nan muna yi da mutanen duniya. Ya saurara kamar yadda nake saurara maka.
Alhaji Muhammadu bari ya sauka mana, ni so nake idan an kawo batu an kalubalanci wani da zance a bashi dama sai ya kare wannan matsayin nasa. Magana da nema shine cewa wannan abun ba zai zama abun dariya a gurin abokan adawan ko na PDP ba kenan.
Siyasar duniya Haji Aliyu, babu harkar da ake siyasa a karkashin tebur. It's possible a siyasa yau ku disagreeing gobe ku agree.
Amma dai abin ba zai kai ga damba ba Alhaji Aminu, abin da damban da aka gani ana yi a majalisar nan ya bata mutanen Najeriya da yawa ransu kwarai da gaske. Me zai kai har a dake-dake?
Ka tambaye shi me ya kawo damban?
Yawa, me ya kawo dambe?
Allah Ubangiji ya rabu majalisar da mutane irin suka zaure. Sun zo ciki, babu stability, babu decorum.
Rashin girmama jam'iyya ne
kamar majalisa, kamar filin dambe ne.
Rashin girmama jam'iyya mu kuma muke da girmama ta.
Kamar filin dambe ne. Su suka zo suka fa suka tada wannan saboda wanda ije ita da hargitsi shine duniya ya kamata ya hakuri. Akwai hanyoyi da yawa na mutunci na kokenka ba tare da ka ruga zaka saci a kwatin majalisa ba.
Amma kai Alhaji Muhammadu Kazaure, me ya kai ka yi sauri wajen ɗaukar wannan sandan mulki ta majalisa?
Abin da ya gangaro da mu, abin da ya sa muka gangaro, muna so ne mun ga kamar jam'iyyar ake so a kai ƙasa, aikowar takarda ba a karanta ba.
To amma yanzu Alhaji Muhammadu Kazaure, abin da za a dinga yi kenan kullum aka samu rashin jituwa sai dambe?
A'a, ai da an karanta takardar ba za a yi damben ba, ai rashin karanta takardar muka ga kamar an wulakanta jam'iyya shine muka fito muka ce lallai a karanta takardar nan domin NPDP na mana dariya. Har wasu na yaga takardar a gabana, NPDP sun yaga takardar da jam'iyyar mu ta aiko. To me ya kawo haka?
To amma yanzu da Allah Alhaji Muhammadu, wannan shimfiɗar da aka yi kaga ta yi kyau kenan, idan aka ce musamman fa ka duba wannan rashin jituwa duk galibin a cikin 'ya'yan jam'iyya ɗaya ne, ma ba ma tsakanin ku da 'yan PDP ba ne.
Tsakanin mu da 'yan PDP ba ne, 'yan PDP sun zo sun shiga ne sakamakon suna ganin suka ba da gudunmuwa a kafa wannan shugabanci.
To ina zuwa bari in koma ji Alhaji Aminu mu karasa wannan tattaunawa din. Alhaji Aminu dazu na tambayi shi takwarar da haka Alhaji Muhammadu ya za a sulhunta wannan abin kai ya kake ganin za a ba a samu maslaha kan wannan al'amari.
Mu da kuma dattawan jam'iyya ne masu mutunci muna tattaunawa da mutanen Femi shi ka zo rabe za abin da ake ciki ba amma ana tattaunawa kuma da dan Allah a sasanta abun nan ta yanda zai fantawa mutanen Najeriya rai
Alhaji Muhammadu bari ya sauka da Allah ina bari ya sauka tukuna ai mun kusa kajiya zan baka dama ka ai zan baka dama ka mai da masa martani in kana so amma bana so kuna sai sada
ya samu wakilci amma ba za a yi shugabancin majalisa ba dan kawai a farata wa mutum ɗaya rai randa babu shi kuma fa ya za a yi
amma Alhaji Aminu yanzu daga cikin ku wannan sassan guda biyu ba wanda yake da niyyar ya canja matsayinsa ya tafi tare da ɗayan ne
a'a ai ana tattaunawa ma ina tabbatar maka da cewa yawancin maganar da dan uwana yake yi yana yi ne saboda a cikin majalisa kan kallo ne shi daga can nesa bai san me ke faruwa a cikin kokoliya ba saboda haka shi ma zai yi mamaki randa aka dawo zai ga cewa irinsa masu san argowa da tashi hankali ba su da yawa wallahi
to ina zuwa Alhaji Aminu ina zuwa bari in ba Alhaji Muhammadu dama domin tun da zai na sai mai da maka martani na cewa da kake bai san abin da ke faruwa ba Alhaji Muhammadu ga guri dan mu je amma a takaice
kake ina tabbatar mukan abin da suke da san in ko zai alasan dogo zai kira ni briefing dina kowane lokaci har yanzu Femi ya kira ni ko yau ya ga mun shi ba wannan mukami bai ce dole sai yayi ba shi dai abin da yake so yana so wannan mukamin ya zamanto an ba da shi daga bangaren mutsa saboda su can bangaren sun samu jagoranci a house ya zamanto yadda za a samu equal magoya bayan sa su ma su samu kwanciyar hankali da tsawo daga cikin mutanen su ma an tafi da wasu
to shikenan
to madalla abinda Alhaji Aminu yake magana cewa ban san abu ba yana nuna mun kamar shi ya tsine a majalisa ne ni kuma mai gidansa shi a cikin da yake da wannan gurin ba mu kare iya siyasa ba dai siyasa ce wannan kare mai gidansa ban zo nan
to da kyau to madalla to Alhaji Aminu akwai abinda za ka kara kafin mu rufe
akwai abinda ko zan kara kira ga musamman shi da kuma irinsa shine cewa su koyi aiki kawo ba hargitsi da kuma tafiya babu hujja ba akan matakai
to madalla
ke guri sai ya koya mu ma mun zo gurin mun koya haka muka tarar kuma su ma in Allah ya sa ku ba da ma bayan shekara hudu wasu ne za su
zo za su in Allah ya rami biyayya mu koya amma idan an yi
Allah zai koya ko tun da ku yi biyayya ka zaure za ku koya in Allah ya yarda
To a gaishe ku malamai bari mu tsaya nan sai mun ga abin da hali yayi muna godiya ga su bakin namu Honorable Muhammad Gudaji Kazaure da Honorable Aminu Sule da ko musamman wakilin mu Madina Dauda ta taimaka mana wajen hada hancin wannan shirin baki ɗayansa kuma madadin dukkan su ne Ali Mustafa Sakwato a Washington
To kamar yadda muka saba za mu karkare shirin na yanzu da takaitattun labarai
Shugaban Amurka Barack Obama ya ziyarci sarkwatar kungiyar haɗin kan ƙasashen nahiyar Afirka da ke birnin Addis Ababa bayan da ya ɗauki wuni guda yana mai da hankali kan ƙasar Habasha da kuma rikicin Sudan ta kudu. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce safarar mutane na taimakawa wajen bunƙasa tattalin arziki na duniya amma kuma hakan na sa a wulakanta miliyoyin mutane.
To sai kuma da hantsi idan Allah ya kai mu misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya muke fatar za ku sake lalubo wannan tasha. Na sashen Hausa domin jin wani sabon shiri wanda a lokacin za ku ji hanayar da aka yi a wajen taron kolin matasa da ake yi a Abuja. Kafin mu sallama ga gaisuwar ta'aziyar rasuwar Malam Madigarba mataimakin director a ma'aikatar harkokin cinikayya da masana'antu zuwa ga mahaifiyarsa da ƙannansa DJ Ashe da Rakiya da Hajara Sagir da kuma Yahaya Garba manaja. Allah ya gafarta masa ya masa tukuici da gidan aljanna. Mu kuma Allah shi kyautata mu ƙarshen a halin yanzu kuwa Jummai Ali a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai anjima
This program has come to you from the Voice of America, Washington.